Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau, Talata 31 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu, ba mu kanin labarai.
To binta yau Talata ne ake sa ran samarwa Ukraine jiragen yaki, yayin da ministan tsaron Ukraine din Oleksiy Reznikov ya zarci birnin Paris domin tattaunawa da shugabannin Faransa. Papa Roma Faransa zai je Afirka da tsaki yau Talata domin kai sakon zaman lafiya kasashe biyu da ke fama da tashashen hankula a yankin. Haka kuma za a ji cewa yau Talata din ta zo da wani sabon yajin aiki a Faransa a daidai lokacin da 'yan kasar ke nuna rashin amincewa da shirin yin garan bawul ga harkokin fansho.
Kan labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya gwamnan babban bankin CBN Emefiele da tawagarsa sun bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai kan batun sabbin takardun kudin Najeriya. Za kuma ku ji cewa yayin da hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ke cewa ta cafke wasu masu sayar da sabbin takardun kudi na naira, masana tattalin arziki na cewa lalle hakan na da illa ga tattalin arzikin kasa. Sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A yau Talata ne ake sa ran samarwa Ukraine jiragen yaki, yayin da ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya zarci birnin Paris domin tattaunawa da shugabannin Faransa. Jami'an Ukraine sun kira ga kawayensu na yammacin Turai da su aike da jiragen domin samun karin karfin mai da martani wa mamayar Rasha, amma ya zuwa yanzu waɗannan kiraye-kirayen sun gamu da cikas. Yayin da manema labarai suka tambaye shi ko Faransa za ta yi tunanin aikawa da jiragen yaƙi zuwa Ukraine, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Litinin cewa babu wani abu da aka ware, wato komai zai iya yiwuwa. Amma ya ginda ya sharɗa da dama kafin a ɗauki irin wannan matakin. Waɗanda suka haɗa da cewa kayan aikin ba za su taɓa ƙasar Rasha ba, ba za su haifar da tashin hankali ba, kuma ba za su kawo koma baya ƙarfin sojojin Faransa ba. A Amurka, yayin da shugaba Joe Biden ya isa fadar White House jiya Litinin, 'yan jarida sun nemi ko zai bai wa Ukraine jiragen yaƙi samfurin F-16. Biden ya ce a'a. Papa Roma Faransa zai je Afirka ta tsakiya yau Talata domin kai sakon zaman lafiya a kasashen biyu da ke fama da tashashen hankula a yankin. Papa Roma mai shekaru 86 da haihuwa ya kai ziyarar kwanaki 6 a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, inda zai jagoranci wani taro a filin tashi da saukar jiragen sama na Indolo da ke Kinshasa babban birnin kasar, wanda ake sa ran zai samu mutane sama da miliyan 1. Akalla rabin mutanen Congo miliyan 95 mambobin cocin Roman Catholic, wato Katolika ne, waɗanda hakan ya sa ta zama al'umma mafi girma a cocin a Afirka. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan 5,700 ne suka rasa matsugunninsu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sakamakon yaƙin da aka shafa shekaru ana gwabzawa a yankin arewacin Kivu tsakanin dakarun gwamnati da na ƙungiyar 'yan tawayen M23 da kuma hare-haren ƙungiyoyin da ke alaƙa da ƙungiyar ISIS ta ta'addanci. Amurka da Koriya ta Kudu za su ƙara sauri da kuma ingancin atisayen sojin haɗin gwiwa da faɗaɗa musayar bayanan sirri a matsayin martani ga ci gaba da gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin, ministan tsaron Koriya ta Kudu Lee Jong-sop sun yi alkawarin mayar da martani mai tsauri kan abin da suka bayyana a matsayin tsokanar da Pyongyang ta yi a shekarar ta gabata. A yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan wani taron sa'o'i da aka yi wa ma'aikatan tsaron ƙasa da ke birnin Seoul, Austin ya tabbatar wa jami'an Koriya ta Kudu cewa ƙudurin Washington zai ci gaba da tsayawa tsayin daka da kuma ma'aikatan tsaron Amurka za su ci gaba amfani da dukkan abin da take da su don taimakawa Ukraine.
Nan ba da jimawa ba Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya gwamnan babban bankin CBN Emefiele da tawagarsa sun bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilan majalisar wakilai kan batun sabbin takardun kudin naira tare da halartar shugaban kwamitin wucin gadi kuma shugaban majalisar wakilai honorable Alhassan Ado Doguwa. Akan haka ne muka tattauna da wakilai murya Amurka Madina Dauda wacce take wurin taron don sanin abin da ake ciki kafin a kammala taron. To ta kamaimai kan wani dalili yasa majalisar ta gayyaci gwamnan CBN?
Takamaiman abin da yasa aka gayyaci gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele shine cewa yanzu babu yawan sababbin kuɗi da mutane ke samu su ɗiba koda suna da tsofaffin kuɗi. Wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa aka gayyato shi.
Sannan waɗanne ne biyu mafi muhimmanci cikin tambayoyin da kike ji aka yi masa?
Menene dalilin da zai sa ba za a bi abin da doka ya tanada ba? Doka na 20 ƙaramin sashi na 3 4 da 5 da ya ba da hurumin cewa ba dole a yi ma sauyin kuɗi zuwa sabo wa'adi ba. Wato misali, kada a ƙayyade lokaci da za a iya ba da tsofaffin kuɗi kuma a karɓi sababbi. Sannan wane yawan kuɗi ne aka bugo ne sabo da ya sa har yanzu a Najeriya ake da ƙarancinsu? Su ne muhimman tambayoyin da aka yi masa.
Waɗanne ne kuma biyu mafi muhimmanci cikin amsoshin da shi ya bayar?
To, cikin amsoshin shi gwamnan babban bankin Najeriya ya ba da amsa cewa waɗannan bayanai da kwamiti suka yi na bin doka ta 20 ƙaramin sashi na 3 4 da 5 sannan kuma da batun ko nawa ne kuɗin da aka bugo sababbi, gwamna ya ce da shi da mutanensa za su duba waɗannan koke-koken da kwamiti suka kawo masa. Sannan ya ce zai ba da dama, akwai wato wani tsari da ike da shi na bayan 10 ga watan 2 za a iya zuwa a kai tsofaffin kuɗi zuwa cikin banki, sannan kuma a iya fito da sababbi ko bayan 10 ga watan Fabrairu. Ya faɗi wannan, ya ce zai fito da tsari, wata sabuwar tsari ko kuma wani sabon tsari da zai ba da dama mutane su ci gaba da kai tsofaffin kuɗinsu suna maye gurbinsu da sababbin kuɗi. To sai dai ya faɗa cewa sai ya tattauna da manya da masu ruwa da tsaki da suka jibanci harkan kuɗi a ƙasa. Sannan kuma ya ba da tabbacin cewa da shi da ma'aikatansa suna nan suna aiki dare da rana na ƙoƙarin wayar da kawunan 'yan ƙasa akan muhimmancin wannan sauyin kuɗi da kuma yadda za su iya kai tsofaffin kuɗinsu su samu sababbi. Abin da kawai ya ɗauki hankali a nan shi ne amincewa da ya yi cewa zai fito da wani sabon tsari bayan 10 ga watan Fabrairu wanda zai ba da dama a ba da tsofaffin kuɗi a kuma karɓi sababbin kuɗi. To kaga kenan akwai inda, to kin ga kenan akwai inda zai kawo wa mutane sauki na yadda ba za su wahala ba.
To madalla, an gaishe ki Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfili da ƙarshen labaran duniya.
To binta adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙuna bakin wake da aka kai a wani masallaci a arewa maso yammacin Pakistan ya ƙaru zuwa ƙalla 100 a ranar Litinin. Wasu fiye da 150 kuma sun jikkata sakamakon harin bam da aka kai tsakiyar Peshawar babban birnin lardin Kiva hukuntawa. Masu aikin ceto na ci gaba da fitar da waɗannan abin ya shafa daga baragwazon ginin a yau Talata. Fashewa ta yi ƙarfi sosai har rufin ginin ya ruguje. Waɗanda abin ya shafa dai yawancinsu jami'an 'yan sandan lardi ne saboda masallacin ya kasance cikin wurin ibada da jami'an tsaro da na gwamnati ke zuwa. An kai harin ne a lokacin sallar la'asar da aka saba yi. Jami'an 'yan sanda ba su yi magana a kai tsaye ba game da yanayin harin, inda suka ce ana gudanar da bincike zuwa yanzu. Daga ƙarshe a yau Talata ta zo da wani sabon yajin aiki a Faransa a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke nuna rashin amincewa da shirin yin garan bawa daga harkar fansho. Yajin aikin ma'aikatan ya haddasa rashin harkokin sufurin jiragen ƙasa da sauran hanyoyin sufuri na birnin Paris, yayin da kamfanin Air France ya soke wasu gajerun jirage da matsakaita. Rabin malaman makarantun firamare sun shirya yajin aikin, inji kungiyar tasu, yayin da wutar lantarki ke samun matsala saboda ma'aikatan sun riga sun shiga yajin aikin. A kuma yau talata zanga-zanga ta biyo bayan zagayen farko na ranar 19 ga watan Yanayru, inda sama da mutane miliyan guda suka shiga. Gwamnatin shugaba Emmanuel Macron na shirin ƙara shekarun yin ritaya a Faransa daga shekaru 62 zuwa shekaru 64. Macron ya ce ranar Litinin canjin ya zama dole don ci gaba da aiki da tsarin fansho. Kungiyoyin sun ce maimakon haka gwamnati za ta iya ƙara manyan attajirai haraji.
Akai da Safil Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ke cewa ta tafke wasu masu sayar da sabbin takardun kuɗi na naira, masana tattalin arziki na cewa lalle hakan na da illa ga tattalin arzikin ƙasa. Daga Abuja, wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani.
Wata sanarwa da kakakin hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya, wato DSS, Dr. Peter Afunyaya ya aiko mana na cewar hukumar ta tafke wasu masu ciwatar sabbin takardun kuɗin naira a sassa daban-daban na Najeriya, sannan kuma ta ce tana sane da wasu bankunan kasuwanci na taka rawa wurin tallafar wannan aika-aika. Wannan mataki na DSS, inji masanin tattalin arziki Dr. Yushewu Aliyu, abin ayaba ne.
Wato Malam Hassan, wannan abu da hukumar tsaro ta farin kaya ta fara yi shine dama ya kamata a yi ma waɗannan abubuwa saboda a taimaki tattalin arzikin ƙasan. Saboda duk sanda jama'a suka ɗauki sababbin kuɗaɗe na ƙasa suka fara sai da su, to shikenan idan ya zama ɗabi'a to har abada za a koma kuɗin darajar ƙasan zai ta lalacewa, saboda abin da zaka ba a kan shi na cin hanci da rashawa shine zai haifar da hauhawar farashin da ake nema a gudu masa.
Wannan wani matashi ne mai sanar POS a nan birnin Abuja.
Gaskiya bana sayarwa, amma kuma na ƙara charges, ko ba ma wai sabbin kuɗi ba, har su kansu tsofin kuɗin saboda ƙarancin su. Mu ma yanzu da zaka iya zuwa ka nemo miliyan 1 da rabi ko miliyan 2 ka zo ka aje a shagonka, yanzu he ka wuni ma kana kokari ka samu 100,000 ma ta yi wahala. Saboda haka tun lokacin da ka samu wannan hanyar ka samu 100,000, to kaga dole kai ma zaka dan yi kirizin dan kaga, saboda ba kuɗin sai ka je POS fiye da 10, amma a ciki bai fi guda 3 ba zaka samu wanda suke da kuɗi. Amma akwai kuɗin yanzu haga manyan wuzuwal ma daga 50,000 abin da ya sama ba a ma fiye samun sa ba, babu kashi.
Amma yanzu kai kana sayar da sabon kuɗin?
Sabon kuɗi ni bana saida su, mai zan yi na same su ma ya min nauyi, amma in zan same su to a zahiri zan sayar.
Duk da masu sana'ar sayar da kuɗin naira sun ki yadda su zanta da mu, Sabo Imam Ganau ne ba jiyau ba.
Duk na ga mai sayarwan kuma na ga shi a daka ya buɗe min, na gani sai da kuɗi yake da kuɗi, sai to Allah rufa asiri saboda haka abin da ya zama abin kai ciwo.
To shin yanzu ina mafita har ila yau ga Dr. Yushewu Aliyu.
Na farko, tunda kuɗaɗen nan suna da asalin inda suke fitowa, to dole ne sai hukumar tsaro ta je tun daga inda kuɗaɗen aka buga su ake kawo su, tun daga nan za a san. Kuma babban banki dole ne ya sanar da al'umma, musamman ita hukuma ta tsaro, yawan kuɗin da ya buga da kuma yawan kuɗin da aka kai kowane banki da kuma a binciki yawan kuɗin da aka baiwa al'umma domin su yi amfani da shi. Saboda in ba haka aka yi ba, ana kama masu sayarwa a kan titi, to fa a da sauran rana a kaba, domin za su iya canza wani fasali na fitar da waɗannan kuɗaɗe wanda kuma zai ci gaba da tattalin arziki illa.
A duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin wasu daga cikin jami'an bankunan kasuwanci a nan birnin Abuja, ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya. Tun bayan fara dawowar demokradiyya a kasar ake fuskantar matsaloli daban-daban a lokacin zaɓe. Matsalolin da suka hada da baiwa yaran da shekarunsu bai kai ba damar zaɓe. A ringizan kuru'u sakamakon rashin alƙaluma da ke nuna yawan mutanen da aka tantance a rumfar zaɓe da sauransu. Hakan ya sa a wannan lokaci hukumar zaɓe ta Najeriya, INEC, take yin kuskurema ga tsarin gudanar da zaɓe saboda ya zama tsaftatacce kuma cikin sauƙi. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka daga Abuja, Hawa Umar, ta hada mana.
Hakan yasa hukumar zabe ta Najeriya INEC take yin kwaskwarima ga tsarin gudanar da zaben saboda ya zama cikin sauki, wanda ya kai ga a yanzu ana amfani ne da kimiyya na zamani da kuma na'urar bivas da ke tantance masu kada kuri'a. Jami'a a sashen yada labaru ta hukumar zabe ta kasa Zainab Baba Aminu ta yi karin bayani game da na'urar bivas.
Wata fasahar zamani ne da hukumar zabe ta kasa ta kirkiro domin tantance mai kada kuri'a, a tabbatar da sahihancin katin zaben sakati ce da hukumar zabe ta bada, a tabbatar da shi wannan wanda ya zo kada kuri'an yake dauke da katin tasa ce, a tabbatar kuma yana rumfar zaben da ya kamata yayi zabe, wato rumfar zaben da yayi rijista. An fara amfani da makamancin ta ne wanda muka kira smart card reader a shekara ta 2015 zuwa 2019. Shi wannan smart card reader ana amfani da dan yatsa ne wurin tantance mai kada kuri'a. Da muka lura ana dan samun matsaloli, wasu mutane da suke karkara ko mata wanda suka yi lalle ko aka shafa wani inki a hannu ko wani panty sai hoton dan yatsan bai iya daukuwa, shine aka dade inganta wannan na'uran ya koma bivas, wato bimodal voter accreditation system, wanda ko ayi amfani da dan yatsar mutum domin a tantance shi. Idan dan yatsan bai dauku ba sai a dauki hoton fuskar mutum domin a tantance shi.
A Najeriya dai mata suke da kaso mai yawa na masu kada kuri'a a lokacin zabe, kuma su ne aka san su da yin lalle daka surfe aikatau, da hakan zai iya sa na'urar ta bivas kasa tantance zanen yatsun su. Zainab Baba Aminu ta ja hankalin mutane musamman mata game da hakan.
Ina so in ja hankalin mata na su kaurace wa yin kunshi irin kunshi na gargajiya da ake sakawa lalle ko wani dais ko duk wani abu dai da zai iya dan taba hoton zanen yan yatsun mutum, domin shi wannan na'ura is very sensitive, wato abu ne da yake da tsananin fahimtar abu, saboda haka abu kadan da yake jikin dan yatsa zai iya sa shi ya kasa fahimtar yatsar mutum din. Mutane yan karkara da suke zuwa gona su ma irin wanda hannunsu take kantan nan, sai kaga na'urar baya iya tantance dan yatsar su. Saboda haka abinda dai za a iya kiyaye shi gabanin zaben, muna kira da a kiyaye musamman kamar saka lalle din ko kunshi din.
Na zanta da wasu mata don jin irin matakan da suke dauka don gujewa fuskantar duk wasu kalubale na tantancewa a lokacin kada kuri'a, ga kuma abinda suke cewa.
Sunana Nasira Abubakar, zan yi zabe da ke zuwa na 2000, ba zan yi lalle a hannuna ba, zan tabbata ban yi ayyukan da zai kodan min da hannu ba domin su card reader da sauransu su in samu a tantance ni ranar zabe.
Sunana Hawwa Ahmad, ai in kin ji zabe ma daya kenan, ai na riga na yi damara, kuri'a ta na riga na gyara ta na mata kyakkyawan adani, ranar zan zabi wanda nake tunanin zai min adalci a kasa. Kin gani, saboda ina da kishin abin kuma ina son abu, idan aka ce miki zabe ya rike saura wata uku, to ko inda lalle yake ma bana son kusanci gurin, saboda kar ya bata min agenda ta.
Sunana Ubaidan Ali, zan yi zabe insha Allah, zan dauki mataki duk wani abu wanda na san in zan yi tamfilin ba zai kaccarin ba zan taba shi ba, saboda ina so in zaben makaina inci na.
Ana sa ran fara gudanar da babban zabe ne a Najeriya a ranar 25 ga watan gobe. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ki Hawwa Umar. To yanzu anan agogo anan Washington DC na cewa karfe 10 ne na safe da minti 18, wato karfe 4 kenan na yamma da minti 18 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda yake karfe 3 da minti 18 kenan agogon Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya samun mu a shafukan mu na internet akan voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladina
fi gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Duk da yakin da take ci gaba da gwabzawa da Rasha, Ukraine ta bayyana cewa a shirye take ta kafa wasu cibiyoyin tara hatsi a Najeriya da wasu kasashen Afirka don ƙara ƙulla hulɗar dangantaka mai ƙarfi. Ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya, ya bayyana cewa ƙasar Ukraine na da ilimin kimiyya da fasahohin zamani za su taimaka wajen tabbatar da manufarta a Najeriya. A hirar shi da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim, Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya ce ƙasar za ta zama wata cibiya da sauran ƙasashen Afirka za su amfana wajen samun duk wani iri na hatsi. Kazalika ya yi ƙari da cewa a shirye Najeriya take da ba Ukraine haɗin kai 100% wajen samar da tashoshin da za a rika tara hatsin.
A kwarai da gaske, gwamnatin ƙasar Ukraine sun rubuto ma gwamnatin Najeriya da cewa suna da tunanin su tallafa ko su taimaka ma Najeriya da hatsi idan Najeriya tana bukata, wanda yake ni kasancewa na minista na gona da kuma raya karkara aka turo ma wannan, muka kuma tuntubi gwamnati ta nuna babu matsala, domin abu ne wanda yake ana yi ba wai kawai Najeriya ba, kasashen duniya sukan yi da sauran kasashe. Muka amince to, amma abu ne wanda yake dole sai amma duba irin hatsin da za a kawo, kuma Allah ya sa muna da ma'aikata wanda aikin ta kenan ta duba ta tabbatar hatsin nan yana da kyau kuma baya dauke da waɗansu kwari ko wani abu makamancin haka. To abin ma ya wuce kawai cewa za su tallafa ma Najeriya da hatsi ko za su taimaka, ba kuma wai dan Najeriya ba ta da abinci ba ne, a wannan abu ne tsari wanda yake ana yi, suka nemi bayan taimaka wanda za su yi, kuma wato a tanaji wata cibiya ko dandali inda za a rika tara wannan hatsin ma, da kuma za su rika ma taimaka ma sauran waɗansu ƙasashe na nahiyar Afirka wanda za a iya ɗauka daga nan a Najeriya ana kawo waɗannan ƙasashe. To dole ne sai an samu wato an ce tashan jirgin ruwa, tunda wannan hatsin da a ruwa za a rinka kawo shi, suka nemi bukatan haka muka kuma amince shi ma har ila yau, domin me na ɗaya a rinka ɗiban hatsi daga nan ma Najeriya ana kawo ƙasashen Afirka, abu ne wanda shi ma zai taimaka ma Najeriya ta buɗe fannonin ma waɗansu ainihin wato harka na kasuwanci musamman da ya shafi al'amarin noma, domin muna magana ne na hatsi, muna magana ne na noma, magana na tanajin abinci da tabbatar da muna da isasshen abinci a ƙasarmu, kuma bayan haka ma mu kanmu ai muna a harkan sayar da hatsi ko kuma waɗansu amfanin gona da muke nomawa, domin Najeriya a musamman a ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari ta ci gaba sosai a wajen tattalin noma, kasancewar mu ne na ɗaya a Afirka gaba ɗaya wajen noman shinkafa, mu ne na ɗaya a doya a duniya, mu ne na ɗaya a rogo a duniya, a masara mu ne na huɗu, abubuwa da dama haka. To wannan abu ne wanda yake tabbas zai taimaka ma Najeriya, kuma ya zama na mu ma ya kawo mana sauƙi wajen a zo bayan an samu hatsi ɗin na tallafi daga Ukraine, kuma a siya ma daga gurinmu. Su kansu wannan zai iya ƙara buɗe wani dama na kuma a ƙara tsara wani harkan kasuwanci tsakanin Najeriya da Ukraine wanda dama muna yi. Wannan abu ne wanda zai taimaki duka ƙasashen biyu, Ukraine da Najeriya, da kuma ƙasashen Afirka waɗanda za a rinka ba su kafin a ce an kai gama maganan kasuwanci. Sai maganan tsaro da kika yi, ko za a tanaji harkan tsaro ko zai zama da barazana, in Allah da babu wani barazana da zai zama. A yanzu muna duba wani tashan jirgin ruwa ne ko a Lagos ko a Port Harcourt da zai fi sauƙin a shigo a sauke hatsin nan a fita. Muna dubawa mu gani wanne ne zai fi sauƙin haka kafin mu yanke hukuncin. Sannan kuma za a gina ma wato in ce rumbuna na zuzzuba wannan hatsi, in Allah da babu wani maganan tsaro, domin waɗannan duka tashoshin jirgin ruwa ai wuri ne wanda yake dama ya riga ya rayu, kuma akwai manya-manyan in ce a ɗakunan ajiye kaya. To wannan in ma za a ƙara gina waɗansu ne saboda zuba hatsi ɗin duka za a yi, wannan babu wani matsalan, Allah da kan tsaro, kuma gwamnati za ta ɗauki duk wani mataki da ya dace.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu ji abin da masana tattalin arziki ke cewa kan wannan batu. Yanzu a madadin ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya, Dr. Muhammad Mahmud Abubakar, da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ta gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa kaddamar da kamen masu sayar da takardar sabbin kuɗi da jami'an tsaro suka yi a Najeriya hakan yayi daidai, domin dai sayar da takardun kuɗin tsantsar rashin tausayi ne. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya, mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Labaran da kafafen yada labarai suka bada na dan sanda a kasar Ghana ya manta da bindigarsa a wajen karbar cin hanci. A gaskiya wannan labarin abun kunya ne da takaici matuka. Ya kamata yan sanda a kasashen mu na Afirka su daina zubar da kima da martabarsu a idan duniya. Sako na ƙarshe shi ma na haɗin gwiwa ne daga Sani mai langalange ya wuri da Hamza Galadima Bardin Kebbi, masu cewa muna jajantawa al'ummar ƙasar Pakistan a game da fashewar wani bom mai ƙarfi a wani cinkushasshen masallaci a arewa-maso yammacin ƙasar, inda bom ɗin ya kashe mutane aƙalla 59 tare da jikkata wasu aƙalla 150. Da fatan Allah ya kiyaye na gaba.
An gaishe ka Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, yau Talata ne ake sa ran samarwa Ukraine jiragen yaki, yayin da ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya zarci birnin fara zomin tattaunawa da shugabannin Faransa. Jami'an Ukraine sun kira ga kawayensu na yammacin Turai da su aiki da jiragen yaki domin samun karfin mai da martani wa mayar Rasha. Amma zuwa yanzu waɗannan kiraye-kiraye sun gamu da cikas. Fafaroma Faransa zai je Afirka ta tsaki yau Talata domin kai sakon zaman lafiya a kasashe biyu da ke fama da tashin hankula a yankin. Fafaroma mai shekaru 86 da haihuwa ya kai ziyarar kwanaki 6 a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, inda zai jagoranci wani taro a filin tashi da saukar jiragen sama da ke Kinshasa babban birnin kasar, wanda ake sa ran zai samu mutane sama da miliyan 1. Amurka da Koriya ta Kudu za su ƙara sauri da kuma ingancin atisayen soji na haɗin gwiwa da faɗaɗa musayar bayanan sirri a matsayin martani ga ci gaba da gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ke yi. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Koriya ta Kudu Lee Jong-sop sun yi alƙawarin mayar da martani mai sauri kan abin da suka bayyana a matsayin tsokanar da Pyongyang ta yi a cikin shekarar da ta gabata. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin wake da aka kai wani masallaci a arewa maso yammacin Pakistan ya ƙaru zuwa aƙalla mutane 100 a yau ran Litinin. Wasu fiye da 150 kuma sun jikkata sakamakon harin da aka kai tsakiyar Peshawar babban birnin lardin Cape. Masu aikin ceto na ci gaba da fitar da waɗanda abin ya shafa daga cikin baraguzan ginin a yau Talata. Fashewar ta yi ƙarfi sosai har finginin ya ruguje. Yau ranar Talata ta zo da wani sabon yajin aiki a Faransa a daidai lokacin da 'yan kasar ke nuna rashin amincewa da shirin yingaren bawul ga harkokin fansho. Yajin aikin ma'aikatan ya haddasa rashin harkokin sufurin jiragen kasar sauran hanyoyin sufuri na birnin Paris, yayin da kamfanin Air Faransa ya soke wasu jerin tashin jirage matsakaita daga jeru.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sir Philip Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau, ni ce taku Binta Sulemani, yadda nake muku fatan alheri daga nan sashen House na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu ne yau da gobe na tafe.